Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Baya ga haka, ko da yaushe muna nan akan shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum, alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 23 ga watan Afrilun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga matasa a Burtaniya da su nisanci yawan mummunan zato da shakku da kuma kyamar baki. An jinkirta shirin dawowar madugun ƴan adawar Sudan ta Kudu Riek Machar zuwa Juba babban birnin kasar a yau din nan Asabar. Sannan hukumar sojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harbi wani abu mai kama da makami mai linzami daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa zuwa cikin teku.
To a Najeriya ko hukumomin tsaro sun yi ƙarin haske dangane da wasu komandojin ƙungiyar Boko Haram da suka ce sun cafke.
Dukkan su hudu suna hannun sojojinmu, kuma ana nan ana ci gaba da bincike kansu. In aka gama binciken za a gurfanar da su gaban shari.
Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji yadda masu addinin gargajiya suka yi bikin su na shekara-shekara.
Irin yadda masu kiɗan ƙwarya da gogen fa suka yi ta hauda 'yan bori kenan a taron dubar shekara-shekara da suka saba gudanarwa a watan 7 na kowace shekarar Musulunci.
Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai zo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku, amma fa duka waɗannan sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga matasa a Burtaniya da su nisanci yawan mummunan zato da shakku da kuma kyamar baki a yayin wani taron tattaunawa na jama'a a birnin London a yau din nan Asabar. Kwana guda bayan da ya sha caccaka kan nuna goyon bayansa ga ci gaba da kasancewar Burtaniya a kungiyar tarayyar Turai, shugaban na Amurka ya ce a yayin da canji ya kunno kai akan fuskanci jarabar buƙatar kari asali. Abinda Obama ya ce ya kamata mu yaƙa dunƙulewar mutanen duniya da kuma sajewar al'ummomi a cewarsa ba abubuwa ne da ya kamata a ɗauke su a matsayin haɗari ba, sai dai a matsayin wata dama. Obama ya amsa tambayoyi kan batutuwa da dama, ciki har da abinda zai so ya ga shugaban da ya gada ya aikata da kuma irin tasirin da zai so abin da zai gadar yayi yayin da wa'adinsa na shugaban ƙasa ya cika. Ya ce ya kamata ya jira har sai wajen shekaru 10 kafin ya iya cikakkiyar bitar abin da ya gadar. To amma a ta bakinsa, ina jin nayi gaskiya cikin aiki na, daga ƙarshe zan iya bitar abin da na aikata. To amma ina alfaharin abin da nayi. An jinkirta shirin dawowar madugun ƴan adawar Sudan ta Kudu Riek Machar zuwa Juba babban birnin ƙasar a yau din nan Asabar, bayan da gwamnatin shugaba Salva Kiir ta buƙaci damar binciken irin makaman yaƙin da tawagar Machar ɗin za ta zo da su. Wannan buƙata ta gwamnatin ta zo ne jim kaɗan bayan wani taron gwamnatin a jiya Juma'a, tunda farko kwamitin haɗin gwiwa na sake wato na saka ido kan yadda shirin sulhu ke gudana JMEC ya bada jirgin Machar ɗin damar sauka. A wani bayani da ministan harkokin yaɗa labaran ƙasar Machar Kutai ya fitar, gwamnati ta ce za ta tura wata tawagar da za ta tantance yanayin makaman kafin a bar Machar ya dawo Juba. Dawowar Machar Juba wani ɓangare ne na yunƙurin maido da zaman lafiya da zai hada da kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa bayan wata yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Machar da shugaba Kiir Bara ta dawo wato ta kawo ƙarshen rikicin Sudan ta Kudu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumar sojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa zuwa cikin teku. Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ne ya bayyana hakan yau Asabar. Yana mai cewa an harba wani makami, to amma babu tabbas ko gwajin yayi nasara. Yan sa'o'i daga baya sai jaridar Koriya ta Arewa Rondon Sinmo tace ya kamata shugabar Koriya ta Kudu Park Geun-hye ta tanaji likafanin jana'izar ta. Kwanan nan Majalisar Dinkin Duniya ta kakaba ma Koriya ta Arewar wasu jerin takunkumai masu tsauri saboda gwajin makamin nuclear da ta yi karo na hudu a watan Janairu da kuma gwajin makami mai linzamin da ta yi a watan da ya bi. Shugabar Jamus Angela Merkel da wasu kuma jami'an kungiyar tarayyar Turai za su tafi Turkiya a wannan ƙarshen makon don su kwantar da hankali kan wata yarjejeniyar da bangarorin biyu suka cimma a watan jiya ta takaita yawan 'yan gudun hijirar da ke kwarara zuwa Turai. A ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da ta tanaji dala biliyan 7 za a maida 'yan gudun hijirar da suka isa gabar girka zuwa Turkiya. A madadin hakan za a bar 'yan Turkiyyar su rinka zuwa Turai ba tare da sai sun mallaki biza ba. Ko da yake manufar hakan ita ce a takaita yawan masu shiga girka ba bisa ka'ida ba, kungiyar sa ido kan masu kaura ta duniya ta ce dimbin bakin haure na ci gaba da isa ta kananan jiragen ruwa. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi barazanar watsi da yarjejeniyar muddin EU ta ki cika, wato tarayyar Turai ta ki cika alkawarin ta na barin 'yan kasar ta Turkiya su rinka shiga Turan ba tare da biza ba. Jami'ai a Arewa maso yammacin Bangladesh sun ce wasu mahara sun sasare wani shehin malamin jami'a har lahira. Hukumomi sun ce wasu mahara masu yawa dauke da adduna ne suka farma Riyal Karim Sadiki daga ta baya da safiyar yau dinnan Asabar a daidai lokacin da yake jiran motar bus daura da gidansa a birnin Rajshahi. Shehin malamin na harshen Turanci ya kasance mai bada shawara a wasu shirye-shirye da dama na al'ada. Babu dai wanda ya dau alhakin kai harin, kuma nan take ba a san dalili ba. Amma 'yan sanda sun ce wannan mummunan harin ya yi kama da irin sari 'yan rajin marasa addini har lahira da masu tsaurin addini suka yi a baya. A farkon wannan watan, gwamnatin Amurka ta yi tayin samar da sukuni da ƙwararru ga gwamnatin Bangladesh, yayin da gwamnatin ta Bangladesh ke mai mazauni a birnin Dhaka ke binciken na baya-bayan nan a jerin kashe-kashen marubuta a yanar gizo marasa addini a wannan ƙasar da musulmi ke da rinjaye. Hukumomi a Amurka sun ce za a shafe makonni kafin a samu sakamakon binciken musabbabin mutuwar shahararren mawakin nan mai suna Prince. Babban jami'in 'yan sanda na ƙaramar hukumar Kabi ya ce babu alamar wani lahani a jikin Prince, kuma ba a jin kashe kansa yayi. An sami gawar mawakin mai shekaru 57 da haihuwa ranar Alhamis a kan wata matakala a gidan waƙoƙi da ke Presley Park, inda ya kasance a wajen birnin Minnesota da ke Arewa a jihar Minnesota.
To, a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya. Za mu fara ne da Najeriya, inda hukumomin tsaron ƙasar suka yi ƙarin haske dangane da makomar wasu komandojin ƙungiyar Boko Haram da aka kama a yankin Arewa maso gabashin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Kakakin rundunar sojan Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ya min ƙarin bayani.
Wato, shugabanni ne ko wanda ake ce ma'amir na ƙungiyar ta'adda Boko Haram a nan arewacin jihar Borno, musamman ma a ƙaramar hukumar Kala Balge. Ranar Juma'a bataliya ta uku a ƙarƙashin Brigade ta 22 su ne suka yi kwanton ɓauna, ko da yake mutane na gari waɗanda suka tsegunta musu ya sa suka ci gaba da bincike, har Allah ya sa kano waɗannan miyagun ƴan ta'adda guda hudu waɗanda ba ma aikin ta'addanci ba da jagorancin wannan kungiya sun shahara kan wasu fannoni na sana'o'i na banza. Misali akwai wani wanda ake ce mashi Umara mai gyaran radio, shi ya shahara wajen gyara radio da dai sace-sacen duk wasu na'urori makamantan haka. Sannan akwai kuma wani wanda ake ce mashi Umaru mai nama, shi ne ke tara kuɗin yanda za su ci gaba da aiwatar da aikin ta'addanci. Na ukun su shine wato Alifa Makinta, da cikon na hudu wanda shi shahararren barawo ne kan satar wato kayan mata musamman magwalagwalai, ya sata kuma shi ya san kasunin da yake kai su yana sayarwa, duk dai su tara kuɗi a ci gaba da aikin ta'addanci.
To shin yanzu da aka damke waɗannan shugabannin ƴan ta'adda, ya za a yi da su kenan?
Dukkan su hudu suna hannun sojojinmu, kuma ana nan ana ci gaba da bincike kan su. In aka gama binciken za a gurfanar da su gaban shari'a.
Tsohon hafsan sojan saman Najeriya mai murabus Aliko ƴan Rashid Harun ƙwararre ne akan sha'anin tsaro.
Wannan abu na din zai tasiri, amma ba wai zai kawo ƙarshen ƴan ta'adda a nan sashin gabar sannan ta Najeriya ba ne. Kaman sun yana da muhimmanci, yaƙi da ta'adda so da ba za su kawo ƙarshen yaƙi da ta'adda ba, dole sai an samu me zai kawo wannan ta'addancin a ƙasar nan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Najeriya.
To gaida Hassan Maina Kaina, to a jamhuriyar Nijar kuwa masu bin addinin gargajiya ne suka gudanar da bukukuwan su da suke yi shekara-shekara, inda suka yi hangen al'amuran da ke tafi kamar yanayi irin na damuna da sauransu. Daga Yamai ga wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma da wannan rahoton.
Irin yadda masu kiɗan ƙwarya da gogen fa suka yi ta hauda ƴan bori kenan a taron dubar shekara-shekara da suka saba gudanarwa a watan bakwai na kowace shekarar Musulunci, don tantance yadda shekara za ta kasance daidai da abin da suka jiyo daga aljannunsu. Mamman Garba na daga cikin mataimakan sarkin borin Yamai, ya kuma gaya min yarjejeniyar da ke tsakaninsu da aljannai.
Suna ba mu abin da ake yi cikin shekara, wanda suke cewa a yi shanu ne, awaki ne, raguna ne, kaji ne, wanda za a taruwa a yi roƙo gare shi a yanke mu samu hanya su ce in akwai ruwa suna ce akwai ruwa, in akwai hatsi suna ce ana yin hatsi bana.
Bayan mako guda na bincike da ayyukan duba, aljannu sun sanar da yadda shekarar bana za ta kasance kamar yadda sarkin Bori Saini Sule Bankano ya zayyana.
Mun gani Agadu, mun gani Malikirai, mun gani Musa, mun gani Fulambanya. Da Hausa ban san sunan shi ba, amma ga zaban man ki Fulambanya ne muke kiran shi. Aljannu sun ke da mana yana da kyau. Muna samu abun ki ruwa yana zuwa, amma la yana kai gaba ruwa yana ya tsaya kadan, shi ko sun hada munu abun da muke yi yayi continue idan yardan Allah ruwa yana ci gaba. Abun da ya kamata mu yi, wadannan kaman wasu aiki ne da muke yi, da wasu ana kahi su ne, wasu ko ana turare su ne cikin daji, wasu abubuwa sadaka ne. Shekara duka muna da sa da ana bamu, da muna yanka baki isa da daji. Wadda muna yi baki isa shi ne yake kawo kwanciyar hankali. Wadda muna yi cikin daji, wani kiwo, wani bata rai da yana zo cikin kasa, duka wannan ne yake hana. Wannan insha Allahu in mun kare ina yi takarda in aika ma gwamnati, abun da suna iya yi su yi, muku aikin da mu iya mu yi, Allah ya bamu abun su hadi.
Matsafan na Nijar sun koka akan yadda wani zubin suke huskantar kyama daga al'umma saboda rashin fahimtar abinda suka yi imani a kansa, sannan sun koka akan rashin samun isasshen tallafi daga hukumomi, sabanin yadda suke da cikakkiyar yarda daga hukumomin kasar a zamanin marigayi shugaban kasa Sani Kunce. Inji su Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. To bayan nasarar da suka samu a zaben fidda gwani da aka gudanar a jihar New York a farkon makon nan, hamshakin mai kuɗin nan kuma ɗan takarar ƙarƙashin jam'iyyar Republican wato Donald Trump da tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wadda ke neman a tsaida takara ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, yanzu aka yin takarar sun mai da hankulansu ne kan zaɓukan da za a yi a wani mako mai zuwa a jihohi biyar. Ga Ibrahim Jirmai da fasarar wannan rahoto.
Yanzu aka ɗan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya mai da hankalinsa ne akan tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton bayan da 'yan takarar biyu suka lashe zaɓukan fidda gwani da aka yi a jihar New York. A ran Laraba ta gabata, Trump ya yi wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Maryland, ɗaya daga cikin jihohi biyar da za a yi zaɓe a ranar Talata mai zuwa.
Hillary Clinton wacce ba ta da gaskiya, ba za ta je ko ina ba, ba za ta iya samar da ayyukan yi ba, ba ta san komai akan tattalin arziki ba, sannan irin shawarwarin da take yankewa ba su da kyau. Kusan abin da Bernie Sanders ya ce akan ta har sau biyu kenan. Ya ce ba ta cancanta ba, wannan ai babbar magana ce, za mu mata mummunan kai.
Sai dai duk da waɗannan kalamai na Trump, yana buƙatar farko jam'iyyarsa ta tsayar da shi tukuna, kuma mutanen da suke ƙara nisan tashi da hakan su ne Senata Ted Cruz na Texas da gwamnan Ohio John Kasich, waɗanda dukkan suke biye da shi a baya a yawan wakilai, kuma suke so su zama masa ƙarfin ƙafa a burinsa na mallake tikitin jam'iyyar a watan Yuli mai zuwa. A ɗaya ɓangaren kuwa, Hillary Clinton ta yi nata gangamin yaƙin neman zaɓen a Pennsylvania a ranar Laraba ta gabata, inda ta guji ambatar sunan Trump a lokacin da take jawabi. Sai dai ta caccaki abokin hamayyarsa na jam'iyyar ta Republican, wato Ted Cruz, wanda shi ma ya ɗauki wata matsaya makamanciyar ta Trump. Shi dai Trump so yake hana musulmi shiga Amurka na ɗan wani lokaci, yayin da Cruz ke ba da shawarar a riƙa sa ido a unguwannin da musulmi ke zaune a duk faɗin Amurka, iƙirarin da Clinton ɗin ta ce ba su dace ba.
This is dangerous. This is not a free.
Hakan yana da haɗari kuma zai zama takurawa. Sannan Ted Cruz da yake kiran 'yan sanda su riƙa sa ido a unguwannin musulmi, haka zai baiwa Amurka wata lamba.
Hillary Clinton da ta kusa cimma burinta na zama 'yar takarar jam'iyyar Democrat a gangamin da za a yi a watan Yuli, kuma idan har burinta ya cika, za ta kafa tarihin zama mace ta farko da ta tsaya takarar neman shugabancin Amurka a matakin jam'iyya. A ɗaya ɓangaren, akwai yiwuwar Trump ya fuskanci ƙarin wasu ƙalubale wajen neman tikitin jam'iyyarsa idan har bai sami yawan wakilan da jam'iyyar ta Republican ta gindaya ba. Yanzu manyan zaɓukan fidda gwani da dukkanin 'yan takarar ke fuskanta su ne na jihohin Pennsylvania da Maryland da Connecticut da Rhode Island da duk suke gabashin Amurka, wanda kuma sakamakon ƙuri'ar jama'a ya nuna cewa Trump da Clinton ne ke gaba. Bugu da ƙari, ƙaramar jihar Delaware ma za ta yi zaɓe a mako mai zuwa, sai dai ba a gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayi ba a jihar.
Kamar da lagai da Ibrahim Jirmai, yanzu agogon mu na cewa karfe 10 na wato 11 ne na safe da minti 17 wato 4 da minti 17 kenan a Najeriya da Nijar. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za mu ji babi na ƙarshe na amsar tambayoyin masu sauraron mu game da shahararren mawaƙin nan da ya rasu kwanan baya, wato Alhaji Sani Ɗan Indo. Masu tambayar sun haɗa da Shu'aibu Idris Ƙofar Fada da Ishaq Abdullah Ɗan Rima Bena da Husaini Ɗangu ta Karasuwa da Malama Safara'u Zamani Almajirawa da dai sauransu. Kuma kamar yadda kuka sani, har yanzu fa zancen jamhuriyar Nijar ake, don haka za mu ji babi na ƙarshe na amsar tambaya kan tarihin 'yancin Nijar. Masu tambayar ko su ne Baffa Haruna Bajoga da Abdullahi Bature Bajoga. To ga ƙarshen amsar tambayar da wakilinmu a Jami'ar Yusuf Abdullahi ya samo daga shugaban jami'ar Tawa Profesa Ado Muhammad, wanda ya ce,
"In ka ɗauki wasu ƙasashe na Afirka ma albashin ma'aikatansu ma sai an biya musu zaɓe, in ba za sai an ba su kuɗi. In an ce ku yi zaɓe, in ba a yi zaɓe, in ba ku yi zaɓe, in ba an ba ku kuɗi, sun yarda da zaɓen ko ba su yarda da zaɓe ba sai su yi zaɓe a gani ko. Daga inda ba ka iya yadda sihi daga wuta, ba ka iya kora bakinka kuɗin. Baka da yanci, don haka ƙasashen Afirka ya kamata su tashi su yi firimin danya, su yi kamar yadda Rasha ta yi, su yi kamar yadda China ta yi. Yanzu China tana iya kanta kowace ƙasa ta yi abin da take so, saboda ka gani tana iya ƙera abubuwa na biyan buƙatar mutanenta har ta watsa shi a duniya. Yanzu in ka sai Hitler ta China ce, in ka sai agogo na China ne, in ka sai wani abu na hasken rana na China ne, in ka sai wasu motoci na China ne ko na Japan. To kaga ba ta zama ra'a ba kenan. In ka ɗauki ƙasashe kamar su China kamar su Japan da sauransu wanda ake kira the BRICS wato kama Brazil da Russia da China da Africa ta Kudu wasu zama labadar na ba su ne kasashe masu tasowa suna gwagwarmaya da sauran kasashe masu ƙarfi na duniya har suna so ma su wuce su su yi abin sai dai su saida ya isa kasar su har su saida komai sai su saida wasu ɗan shekaru nan bashin Amurka China ta saye shi to kaga wannan kana iya tsaya ka yi magana gaba kai tunda kana da ƙarfi sosai amma baka da ƙarfi ai goto ne
na'am professor kana ganin waɗannan kasashen na Afirka da suke ikrarin cewa sun samu ƴancin kansu suna iya dogara da kansu maimakon dogara da su kasashen da suka ba su wannan ƴancin kai
kasashen Afirka duk abinda suke bukata na su dogara ga kansu su zama balagaggi yadda ya kamata in ka dauki kasa kamar ta Niger tana da dabbobi wanda duk duniya ana son dabbobin ta kamar akwai nan tamaradi duk duniya ana son ta kamar waken Niger duk duniya ana son shi kamar albasar Niger duk duniya ana son ta kamar Najeriya ita ke da mai a Afirka wanda giya ina kasashe duka muna da iranium wanda an aka bude imuraren ba a samun na biyu kamar ta a duniya wannan kaga Allah ya mun baiwa komai abun yana nan cikin kanmu yana cikin zuciyarmu an ka dauke gine babu ma'adane na duniya wanda ba ta da su amma gine yanzu ta fi kowa talauci an ka dauke zahir babu ma'adane na duniya wanda Allah bai ba ta ba an ka dauki Niger ga Najeriya nan tana iyaka da ita Najeriya mutane ya da miliyan 170 ne in dai ka kera abu ka saida ne Najeriya a tsaye shi amma kaga mun ga tsirawa mu saida in ka dauki Najeriya ita kan kanta tana da mai amma ka ga zayan da za ta ka kace shi da saida a hukkar duniya duk mutakan mu sun lalace kenan lalata tana nan gare mu mutanen Afirka mun rasa fasaha mun san yadda za a yi mu hidda sihi daga wuta mun san yadda za a yi mu kola mu bakin mu kuda har duniya a zanki takarawa da mu sai a yi rawa da bazan
to professor wani bambanci ke da kai tsakanin ranar da Niger ta samu ƴancin kanta da ranar da Niger ta kasance jamhuriya saboda akwai da yawa waɗanda ba su bambanta su
wannan jigajigai uku na jamhuriya sun dogara da sarari wanda yake sararin Niger ne wanda yake a mallaka faranshi yanzu sai a kawo wannan jigagurin da wannan jigajigai uku da nace kenan sararin ne sa'annan akwai gungun al'umma wanda suke zamna cikin wannan sarari to duk jamhuriya ta duniya ta danganta ga sarari wanda aka shaya da gungun al'umma wanda suke wannan sararin da majalisa da gwamnati mai gudanarwa sa'annan da shari'a ka gani haka yake ta inci kaushi inci ne ake wada a jinan mallaka
sai kuma babi na ƙarshe na amsar tambaya kan tarihin marigayi mawaki Sani Dan Indo idan masu tambayar na saurare ga ƙarshen amsar daga bakin Malam Shehu Yusuf Kura to Malam Shehu kana ganin idan hukumar kare koko hana satar fasaha ta jajirce ta tabbatar da cewa duk wani mawaki yana amfana da waƙarsa da ake amfani da ita ko a gidan rediyo da sauransu kana ganin haka zai sa magada su rinka amfana da abinda iyayensu ko ƴan uwansu suka gadar musu kamar waka haka da sauransu
to a iya yin wannan a kirkiro wata hanya da ta dace da al'adarmu dan matsalar Ibrahim shine idan ka zo kana cewa a yi dokar hana sata basira da sauransu to yanzu kamar ne na ga ka maka na kira dan Indo ya zo ko a Kura za a yi biki ko a Kaduna za a yi biki an kira shi ya zo wani ya zo da bidiyo ko ya zo da recorder ya zo ya dauki duk waƙoƙin da dan Indo yayi dan yanzu akwai mutumin da ni na sani yana da waƙoƙin shata sama da 2000 kuma bin shata ya ringa yi gagari gari duk inda shata zai waka ya dauka wa kansa wannan nauyin ya bi shi ya ji inda zai waka aje ya dauko a cassette idan kace yanzu wannan mutumin kada isa ka kasar din ko kada ba wani kasar din ai kaga ka dauko wa kanka ji dadi shine muhimmin abin da za a yi kamar ne na gaya maka na yadda gwamnati ta yi tunanin yin wannan din dan zai taimaka musu amma dai shi maka din ya zamanto an fito da shi duniya ta san shi ana yayin sa zai iya samun kuɗi ya sai gida, ya sai mota, ya sai gona, yi kaza yi kaza, ta yanda in Allah ya nufa ya rasu zai bar iyalinsa da wani abu. Yanzu kamar shata, Allah ya nufa ya rasu ya bar dukiyar da watakila ƴaƴansa ma har su mutu suna cinta. Duk a kidan dai ya samu, ina da gonaki, ina da gidaje, ina da kuɗi, yana da kadarori, ina da shanu, shi kansa yana fada. To abin da ya kamata a ringa yi wa makaɗanmu na Hausa kenan, ya zamanto an san su, an fito da su, duniya tana sha'awar su, makaɗa masu sarauta, yanzu duk sarakunanmu na Arewa ba wani mai makaɗi. Sarkin Kano ne yanzu bai da makaɗi, sarkin Zazzau bai da makaɗi, sarkin Katsina bai da makaɗi, amma ko da sarakuna suna da masu kiɗan su. Abdurrahman sarkin Kotsan, sarkin Kano sunansa. In ka ɗauki jan kiɗi, sarkin kiɗan sarkin Musulmi ne. In ka ɗauki ɗan ƙwairo, sarkin kiɗan sarkin garinsu ne. Saboda haka an ɗauke masa ci da sha, tunaninsa kawai iwa sarkinsa kiɗa na rambaɗa, sarkin kiɗan sarkin Gobir na Isa ne misali. So irin waɗannan al'adun na da, su za a koma da su, makaɗa su ji za su iya samun kuɗi su bar wa ƴaƴansu. Amma yanzu in ka zo ka shigar da harkar zamani cewa a yi rijistar duk waka, to yanzu ma yanzu a Najeriya kusan komai ma ana yin jabinsa. Yanzu kasar za a yi jabinsa, komai za a yi jabinsa, saboda ba za ka iya kula da wanne ne na jabin, wanne ne ba na jabin ba.
To yanzu Malam Shehu, idan aka ce ma ka jera mawaƙan Najeriya sannan ka nuna matsayin shi marigayi Sani ɗan Indo, a wani mataki za ka saka shi?
To su kansu makaɗan sun yi wa kansu wannan tsarin, sun yi wa kansu wannan dokar. Ai kaga idan yana kiɗa lokacin da iwaƙar bara ɗin, yana cewa ɗan ba waƙa yake amma ba shi waƙar bara. Ka gani? Wane waƙa yake? Ya faɗi mawaƙa sa'anninsa. Kuma shi kansa Sani Sabulu, Allah ya ji kansa, da yake yin maganar kiɗansa, shi ma ai ya ce wane makaɗi ne, wane makaɗi ne, wane makaɗi ne, amma bai kai kamar ni ba. Amma kullum suna cewa iyayensu su ne su shata, su ɗan ƙwairo, su na rambaɗa, su jan kiɗi. To da ka in kana so ka ce a rukunin mawaƙa tsararrakin ɗan Indo, waɗanda za ka iya haɗa su da shi, da su Musa Ɗanbade, da su Shehu Ajilo, da su wane ne, ina ganin magana ta gaskiya idan ka ɗauke in za ka haɗa su gaba ɗayansu, to Sani ɗan Indo, saboda ya ɓullo da wani abu sabo, ya ɓullo da kiɗan kuntigi da ganga, wanda da ba a yi kiɗan kuntigi da kwalaba. Ɗan maraya ne yake kiɗan kuntigi, shi ne mafi shaharar makaɗin kuntigi, amma shi kiɗansa yake shi kaɗai. Ɗan Indo kuwa da izo sai ya zamanantar da kiɗan kuntigin, isa masa ganga, isa masa kwalaba. Saboda haka in za ka auna shi ka ce meye matsayinsa a harkar kiɗan kuntigi, sai in ce in ka ɗauki Adamu ɗan maraya, ɗan Indo shi ne na biyu. In kana so ka ce a kiɗa na matasa makaɗa irin su Shehu Ajilo, irin su shi Sani ɗan Indo ɗin, to magana ta gaskiya in dai za ka lissafa mutum uku ko huɗu a cikinsu, sai ka saka Sani ɗan Indo, saboda ni na san waƙoƙinsa ya yi waƙa ta fi 500. To makaɗinka da aka yi da ike da waƙa a ƙarƙashinsa, shi ya yi ta, ya ƙirƙire ta, kuma ya ci moriyarta, kuma mutane suka saurare ta sama da 500, ai ka san ba ƙaramin makaɗi ba ne.
Wannan haka yake. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Ado Muhammad na Jami'ar Tawa da Malam Shehu Yusuf Kura da ke nan Amurka, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To madallah, yanzu dai ga Ibrahim ɗin da labarai a taƙaice.
To a taƙaice, shugaban Amurka Barack Obama ya kira ga matasa a Burtaniya da su nisanci mummunan zato da shakku da kuma ƙyamar baƙi a yayin wani taron tattaunawa na jama'a a birnin London a yau ɗin nan Asabar, kwana guda bayan da ya sha caccaka kan nuna goyon bayansa ga cigaba da kasancewar Burtaniya a ƙungiyar Tarayyar Turai. An jinkirta shirin dawowar madugun 'yan adawar Sudan ta Kudu Ridge Machar zuwa Juba, babban birnin kasar, a yau ɗin nan Asabar, bayan da gwamnatin shugaba Salva Kiir ta buƙaci damar binciken kayan yaƙin da ake ganin zai zo da su. Hukumar sojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa a yau ɗin nan zuwa teku. Shugabar Jamus Angela Merkel da wasu jami'an ƙungiyar Tarayyar Turai za su tafi Turkiya a wannan ƙarshen makon don su kwantar da hankali kan wata yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka cimma a watan jiya ta taƙaita yawan 'yan gudun hijirar da ke kurara zuwa Turai.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan baki ɗaya cikin shirin namu na wannan lokaci, amma za mu sake dawowa can anjima da daddare. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garban da ya tana gabatar da shirin, daya wato Caleb da ya bada umarni sai injiniyan mu Justin Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.